بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.
Shikenan, ashe aya ta 67 ne alaramman shi da yake alaramma ne ya kiyaye. Wa iz qala Musa li qaumihi, Allah ta'ala yace ka ambata lokacin da Musa yace wa mutanensa wa qad utila lahum qatilun, wanda a daidai lokacin an kashe musu wani mutum, an ce babban mutum ne mai dukiya kuma ba shi da ‘ya’ya sai dai ‘ya’yan ‘yan uwa. To sai suka gaggauta suka faɗaitu da gadonsa sai suka kashe shi, kuma aka yi ta wato damuwa da al’amarin. To shi ne dai suka yi tambaya wa sa’aluhu, an kashe mutum amma wanda aka kashe amma ba a san waye ya kashe shi ba, wa sa’aluhu an yi du’ar Allah an yi bayyana lahu, suka ce suka je suka tambaye shi suka roƙe shi cewa ya roƙi Allah ta’ala ya bayyana musu wane ne ya kisan, tunda lokacin da manzo yake nan ai ana wahayi. Idan Allah ta’ala ya so ta hanyar wahayin sai ya bayyana, ba dole ba ne in Allah ta’ala bai so ba ba zai bayyana ba, domin shi Allah madaukin sarki yana yin abubuwansa ne daidai da mashi’a da kuma abin da ya san shi ne maslaha ga mutanen. To sai Annabi Musa ya roƙi Allah, sai Allah ta’ala ya ce masa ya ce musu inna Allah ya amurukum an tazbahu baqara, haƙiƙa Allah madaukakin sarki yana umartar ku da ku yanka saniya, ku yanka saniya kurin, ku yanka saniya ay wahidatun min al-baqar, a samu wata saniya guda ɗaya dai mai suna saniya ko kaka ko ya take. Wal muradu baqaratun mubhama kama huwa zahiru siya, abin da ake nufi wata saniya kurin wadda aka ɓoye ta ko wacce aka yanka za ta yi, kamar yadda zahirin jerin bayanin yake. Fakanu ya kharujuna min al-uhdati bi zabhi ayyati baqaratin kama fil hadith, wato ya zama da za su ainihin fita daga sauke nauyin umarnin in sun yanka kowace irin saniya ma, wato da sun yanka kowace irin saniya ko da guzuma suka samu suka yanka dai sunanta saniya ko ya tai komai arharta kuwa da bukata za ta biya. Kuma Annabi Musa ɗin alaihi salam zai yi musu bayani yaya za su yi in sun yanka ta ɗin yaya za su yi. To amma hali irin nasu ba su yi haƙuri, sun yi aiki daidai da umarnin, suka saurari abin da Annabi Musa zai faɗa musu ba. Lakin tarattaba ala ta'annutihim nasqul hukmi al-awwali bis-sani was-sani bis-salis, tashdidan alai amma sai wato ya biyo baya saboda tsanantawar da suka yi makansu suka yi ta tambaye-tambaye to sai aka shafe hukuncin na farko cewa duk saniyar da suka yanka mata isa sai aka sake kawo wani hukunci sai kare tambaya ta biyu aka kawo wani na uku dan tsanantawa a kansu da suka tsanantawa kansu dama kamar da muka ishara ko ajiya shi Allah ta'ala abinda yake so ga bayinsa shine in yayi umarni su amsa su yi biyayya gurgurdan iyawarsu kawai amma matukar sun fahimta to kada su yi wasu tone-tone za su tono wa kansu tsanani kuma ta wannan ne shedan yake samun damar shiga ya kangarar da mutum sai kai ai abun yayi tsanani ba zan iya ba misali amma wanda ya nemi taimakon Allah a karan farko to sai Allah ya taimake shi to su ma da sun yanka saniya kai tsaye shi kenan da bukata ta biya amma sai suka yi ta tambaya kamar yadda zamu karanta a ayoyi yace amma lakin la ala wajhi irtifa'i hukmil mutlaqi bil kulliya canjin da aka samu ba an dauke hukuncin na farko bane gabaki daya yanka saniya din dai shi din ne dai shine al-hukmul mutlaq sai dai bal ala dariqati taqayyidihi wa taksisihi shay'an fa shay'an sai dai canjin da aka samu shine an kayyade da saniya ce kowace iri aka yanka to amma yanzu an kayyade sai saniya iri kaza sai saniya mai launi kaza daga mataki zuwa mataki wa zakara al-qissata Allah ta'ala ya ambata qissar Allah ta'ala ya ambata qissar li tanbihi auladihim domin ya tunatar da ƴaƴayensu jikokin waɗancan na farkon wanda suka yi wannan laifin tunda duk abin da ake faɗa abu kaza ya faru lokacin annabi Musa ai zamaninsa ya wuce da dadewa kafin zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai shekarun zamanin yana da tsawo to amma dai ita aqida ta wata al'umma wato ba ta tsufa ko kuma ta kan dade cikin tarihi ba su manta da abinda kakannin nan su suke akai ba kuma da shi suke totiya to shi yasa ake tuna musu cewa su din kan yanzu Allah ya tabi'u dariqa abaihim kada su a yau tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da addinin sauki da shari'ar shari'a to kada su bi hanya irin ta kakannin su iman shadidu ala anfusihim alhukma cikin abinda zai tsananta hukunci a bisa kawunan su kada su janyo wa kansu tsanani bi sababi ta'annutihim ma rasul ta hanyar yin ta'annuti irin na kakannin su tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato su yanzu da za su hankalta su karbi musulunci su bi karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaman to ba su yi irin abin da kakannin su suka yi ba gaskiya ta bayyana amma kuma su dinga kauce-kauce suna tambaye-tambaye suna tone-tone bayan da za su yaka to za su samu sauki domin kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu'istu bil hanifiyati samha bayane dai sa'an aiko ne da addini wanda yake tsayayye mai kakke akan shari'a wato wanda kuma yake da rangwame ga kafin zuwan alkiyama to duk wanda ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa to zai ga sauki a rayuwarsa addininsa zai zama masa mai sauki qalu atatakhizuna huzwa da yace musu wannan yace ku yanka saniya za faɗa muku yadda za ku yi da ita sai suka ce shin za ka rike mu abin isgili ko ba'a za ka yi mana isgilanci za ka yi mana kuma mazu an bina yesu tujibu nabi misli zalika isgili zaka mana zaka maida mu abun wasa muna tambayar ka an kashe mana dan uwa ka roka mana Allah a fallasa mana mai laifi kai kuma sai ka ce mana wai mu yanka saniya wace irin amsa ai ba irin wannan muke amsan muke nema a wurin ka ba to saurara su ji mana mutum mai matsayi da daraja a wurin Allah irin annabi Musa alaihi salam sun ga irin yanda Allah ya masa baiwa da mu'jizoji da yawa dalilinsa Allah ya kubutar da su daga kasar gumin macuci Fir'auna da jama'arsa su ga abubuwa da yawa amma za su yi mamakin inda suna da hankali da shari'a dan ya gaya musu ku yanka saniya su saurara mana su yanka da su ce to ga saniya mun yanka ya za a sai gaya musu ko to amma suka ce ah muna tambayar ka a fallasa mana mai laifi kai kana ce mu yanka saniya kala sai ya ce a'udhu billahi ina neman tsarin Allah ana kona mil jahilin wato daga in kasance cikin jahilai wa'anda za su dinga isgilanci da mutane wanda zai dinga wato rena hankalin mutane ko kuma yana musu isgilanci akan al'amura muhimmai mutane suna cikin damuwa kuma ka zo ka musu isgili ko ba'a ai wannan aiki ne na jahilai to falamma alimu annahu azmun to da suka gane cewa dai lamarin babu ainihin wasa ciki gaske ne ba wasa ba azmu shine abinda aka yi shi kai tsaye da gaske kamar a ce jiddu yawa jiddu ko azmu abinda yake zama ya zama lalle ya zama wajibi da suka san cewa lalle tabbas haka abin yake yanki haka al'amarin yake to sai suka ce qalul ulana rabbaka ibayyana ma hiya suka ce to ka roka mana ubangijin ka ibayyana mana menene ita wato ita saniyar yayi take masinuha ai wato me yin shekarunta kaga sun tsawala wa kansu inda sun yanka saniya kawai komai kankantarta komai tsufanta shikenan amma yanzu suna yi man tantancewa qala annabi Musa ya ce musu innahu yaqulu ai Allah ta'ala yana cewa innaha baqaratun la faridun wala bikrun ita dai saniya ce wacce ba wato faridun ba guzuma ba ce ba ai musnadin jiddan bi hasulata lidu wacce ta zama guzuma ta tsufa sosai ta wuce haihuwa wala bikrun kuma ba karama ba ce matashiya ba sagiratun ba yar karama ba ce ba awanun baina zalik ai balhi awanun baina zalika wato ita matsakaiciya ce mai matsakaitan shekaru a tsakanin tsufa da kuma kankanta ko yarinta ai nisfun fi sinniha fi sin wato tana matsakaicin shi matsakaitan shekaru baina zalika tsakanin abinda aka ambata fa'alu ma tu'marun wa aikata abinda aka umarce ku wato ku aikata abin da aka umarce ku da aikatawa na yanka ta din ku kaga tsanani ya fara zuwa musu tunda a da da tsufanta da kankantarta da arharta in sun yanka bukata za ta biya amma yanzu tambayar ta sa an ce matsakaiciya za su yanka kaga dole kuwa kudinta da darajarta da kimarta ta daga kenan ya zo in sun yanka tsohuwa ko sun yanka kankanuwa bukata ba za ta cika ba ba za ta biya ba sai sun nemi matsakaiciya to nan ma da sun nemi wata saniya matsakaiciya ko da dai ba mai wani koshi ko wata tsada wata daraja ba matukar dai matsakaiciya ce a shekarunta ko da ramammiya ce mai araha za ta biya bukata ba su tsaya nan ba.
Ƙwallo da haulada rabbaka yubayyin lana ma lahuna. Ƙwallo innahu yaqulu innaha
suka ce suna sake cewa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha, ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana menene launinta, yaya kamarta take, yanzu an ji matsayi irin na shekarunta da rayuwarta, to amma launi fa tunda akwai farasaniya, akwai ja, akwai baka da tsakanin wannan. Kala annabi Musa ya ce innahu yaqulu, lalle shi Allah madaukakin sarki yana cewa innaha baqaratu, lalle ita saniyan nan da za ku yanka wata saniya ce safra fatsa, wato launinta ruwan ƙwai ne, faqi'un launuha, kuma launin nata tsar yake a wajen wannan fatsin, ashadidu safra, fatsin fatsi ne sosai, kaga ba kasari ma ake samun irin wa'annan ba launi. Tasurrun nazirin, tana faranta idanun masu kallo, masu ganinta, ai bi husniha ai to ujibuhu, wanda duk ya ganta za ta burge shi, kaga da jin wannan kasan za ta yi kuɗi, za ta yi tsada, da ba ko ina za a iya samun irin wannan ba. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya, suka sake cewa ka roƙa mana ubangijinka ya bayyana mana wato menene ita, me a wani yanayi take, a sa'imatun am'amila, saniya ce da aka sake ta tana kiwo kuran don ta yi ƙiba ta haihu ta hayayyafa, ko kuwa a aiki take yi, mai aiki ce kamar jan ruwa a rijiyoyi ko jan garma da sauransu. Innal baqara, wato cewa shanu kawai ko saniya, wato jinsuhu, wato jinsin shanu, ta shabaha alaina, ai jinsuhul man'utu bima zikira, jinsin shanu da aka sabanta da abin da aka ambata dinnan, yadda aka ce fatsa, to za a iya samun fatsatsai da yawa, to wace, to wannan ya rikitar da mu sanin takamaiman, tunda saniya aka ce ba a ce agu kaza za a same ta ba, ba a ce kaza ba, saboda haka ta shabaha alaina ya rikitar da mu, saboda shanu suna da yawa, falam na ta da ilal maksuda, saboda haka har yanzu ba mu iya gane wace saniyar ake nufi ba, tunda guda ɗaya ƙwaya ɗaya ake nema ta musamman, amma su ne suka tsananta wa kansu ta zamanto ta musamman ɗin, amma tun farko da sun samu saniya, wato kowace iri za ta biya buƙata, amma dai ta'annutinsu, ƙaƙalinsu da tonitoninsu ya jawo, wa inna insha Allahu lamuhtadun, amma dai suka ce da suka gyara maganar da ƙarshe suka ce, amma in Allah ya so dai lamu da duna, da sannu za mu shiryu mu gane ina take, ko kuma ya za mu same ta, in Allah ya so za mu gane ta, za mu gano ta, za mu same ta, za mu shiryu zuwa ga samunta. Fil hadisi, ya zo cikin wani hadisi da al-Imam Tabari da kuma Baihaqi suka rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa law lam yastasnu lama buyinat lahum akhir al-abad, da a ce ba su ce in Allah ya so zamu gano ta din ba, da ba su istisna'i ba, to da ba bayyana musu ita ba har abada. Haka za su yi ta tambaya, ana ba su sifa suna sake kidemawa har su gaji su watsar da al'amarin. To amma da suka yi kyan kai da ƙarshe suka ce in Allah ya so zamu gano ta, to wannan shine ya takaita musu ainihin tafiyar wanda suka dora wa kansu, wanda tun farko da ba su janyo wa kansu da ta'annitin ba, da ba sai sun je ko ina ba, suna daga gida man su aika sun ce aje kasuwa ko aje wata ruga ko gidan wani ɗaya a cikinsu makiyayi, yana da saniya ya kawo ta a saya ko mai arhatta a yanka, shi kenan da buƙata tariya. Amma dai sun tsawwala wa kansu ne aka tsawwala musu, amma dai istisna'in da suka yi shi ne ma ya rage musu tsananin abu. Kala Annabi Musa ya ce musu innahu, lallai shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kulu yana cewa innaha, lallai ita wannan saniya baqaratun saniya ce la zalulu ba horarriya ba, an gari muzallalatin bil amal, ba a horar da ita horata da aiki ba, ba saniya ce wanda aka yi horanta da aiki ba, a saniya ce wanda ba ta aiki, ma'anar magana kenan. Zalul wacce aka horar da ita da aiki, fahiya ita la tusirul ard, ba ta noman ƙasa, ba ta noma ƙasa, ba a ɗaura mata garma ta ja domin noma, ai taglibu hali zira'a, ba ta yin wannan. Wato yadda fasara take, innaha baqaratun la zalulun tusirul ard, wato ita ba horarriya ce ba da aiki da take noma ƙasa ba, wato tusirul ard din wato sifa ce ta zalul, wato ita ba wannan ba ce, ba horarriya ce da take noma ƙasa ba, wato take jan garma ta noma ƙasa ba. Wal jumlatu sifatu zalul, tusirul ard din wato sifa, jumlar sifa ce ta zalul din, dakilatun fi nafyi wacce ta shiga cikin korewar kenan. La zalulun tusirul arda, aywa la tusirul arda kenan ake fahimta, wato ba horarriya ce wacce take noma a ƙasa ba, wato take anan jan garma ba. Ay la ta'malu fihi rasul arda, ba ta yin dai aiki anan wajen noma. Ya zo a cikin Sahihul Bukhari cewa mutum na farko da ya amfani da saniya wajen noma shi ne Adam alaihi salam, shi yasa kamar yadda mai tafsirin Khazin yake cewa asalin kalmar baƙar ma da ake faɗa da larabci ma'anarta keta ƙasa ita saniya, saboda babban aikin da ta gada shi ne wato jan garma a fashe ƙasa a yi huɗa, to daga nan ne baƙaru ainihin wato shakku kenan, shakkul ard, tsaga ƙasa, daga nan aka samo sunan nata a larabci. To ita dai wannan kam ba mai irin wannan aikin ba ce, wala ta tsakila harsa, kuma ba ta shayar da amfanin gona, ayal ardala zira'a, wato ma'ana ba ta jan garma kuma ba a hora ta domin jawo ruwa. Wuraren da suke da sahara sosai ba ko ina ake samun ruwa ba, akan samu rijiyoyi masu zurfi, saboda haka sai akan yi amfani da dabbobi da manyan goguna wajen jawo ruwa, ko raƙuma ko shanu, sai a sa babbar guga in ta an cika ta, to shi ne sai a kora saniyar ko raƙumin ko san, yana tafiya yana ja har sai gugar ta zo bakin kwarkwaran rijiyar, to shine sai masu karfi su kama su daga gogar su juye sannan a sake zarawa kan yi wannan to ba ta yin wannan irin wannan aikin ma musallamatun kuma ita kalau take ta kukuta min al'uyub daga dukkan wasu aibobi wa asalil amal da kuma guraben aiki ras take ga matsakaitan shekaru ga bata wahalar komai ga launin ta ma kuma na musamman ne fatsace sosai sannan ga kiba lashiyata fiha bata da ratsin wani launi shine shiya lashiyata fiha bata da wani ratsin launi ai la launa akhara la fiha bata wani launi na daban misali a ce ta gauraya tsakanin fari da baki bata da wani ratsi launin ta guda ɗaya ne a gaira launi ha al-asfar al-fati in banda launin nata fatsi wanda yake tsara wato wanda yake zalla to Allah ta'ala cikin hikimarsa akwai saniyar da take da wannan sifa a hannun wani saurayi mai matakar kyautatawa mahaifiyarsa to sai Allah ya juyo da wato ladabinsa a kansa su tsananin da ya hausa din ya zama rahama gare shi kuma tunda yanzu sun matsu da wannan bukata kuma ba za ta biya ba sai da wannan saniyar to shi kuma duk ko nawa ma ya iya damewa ya ce shi kuma ba zai sayar da ita ba tunda bai tashi sayar da kayansa ba su ne suka zo yanzu yadda kowa ke son saniyar nan shi ma yana son ta in ko wani ya matsa masa cewa sai ya saya to sai dai in zai yarda da sharaɗinsa kana cikin gidanka a kwanar da kake so matsuguni da kake ba yake baka sha'awa sai wani mai bukata sosai yace yazo yace yana bukatar wannan wuri naka kace kana son wurin kace a shi dai kawai kai hakuri kawai koma nawa kake so zai saya to kaga anan ka samu dama sai yadda ka sharɗanta ko ka yanko to shine sai suka gano wannan saniyar a wurin wannan matashi to shine kalu sai suka ce al'ana jita bil haqq yanzu ne ka zo da gaskiya aga wannan ma wato wani nau'i ne na kamar rashin ladabi annabi Musa bai taɓa zuwa da rashin gaskiya ba da abin da ya faɗa musu gaskiya ne amma da abin da suke nufi yanzu ne ka gamsar da mu ka faɗi abin da za mu muka gamsu da shi ainda dakta bil bayani tam yanzu ne kai magana cikakkiya fadalabuwa suka neme ta fa wajaduha indal fatal bari bi ummi suka same ta a wurin wani saurayi matashi wanda ke matukar kyautatawa da kulawa da mahaifiyarsa kamar abin da aka ambata kan wani babban tabi'in da ake cewa Uwais al-Qarni an ce mai matukar kyautata mahaifiyarsa ne Allah ya dauka darajarsa matuka ya zama jagoran tabi'ai a wajen karamomi to haka shi ma wannan matashi fashtarauha bi mil'i maskiha sai suka zahaban wato sai suka saye ta da abin da zai cika kwatankwacin abin da zai cika fatar ta zahaban na zinari ya ce shi ba zai saye da ita ba sai dai in sun yarda in an yanka ta an feɗe a shimfiɗa fatar a dinga ɗebo zinari ana zubawa sai an cika ta in ba haka ba ko su bar masa kayas ko nawa za su bayar baya su fazabahuha kama da yake sun matsu wato da su gane waɗanda suka yi wannan aika-aikar wannan laifin fazabahuha sai suka yanka ta wa ma kadu yaf'alun amma fa ɗan da ƙyar suka yi wato ba su kusata su aikata hakan ba sai da ƙyar wato da ƙyar suka yi aikata hakan diga la'i samani saboda tsadarta ai zinari abu ne mai daraja sosai a ce abin da zai cika fatar saniya abin yana da yawa kuma wannan na nuna girman matsayin mutumin da kuma yadda suka matso da su gane wane ne ya yi haka ne wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi law zabahu ayya baqaratin kanat la'ajza'adhum da sun yanka kowace saniya da ta isan musu da bukata ta biya walakin shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alaihi kamar sun tsananta wa kansu ne suka yi ta tambaya suna ta wahal da Annabi Musa alaihi salam suna ta tambaya ba su sallama ba to shine sai tsanani ya same su shine kamar da muka ambata jiya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaruni ma taraktu yale ni wato a daidai inda na bar kawai innama ahlaka allazina min qablikum kasaratu masa'idihim waqtilahum ala anbiya'i abinda ya halaka da wanda suka gabace ku yawan tambayoyin su da kuma sabawar su ga annabawar su hadisin yana da ruwayoyi mabambanta imamu nawawi ya kawo ɗaya daga cikin su lafazan hadisin a cikin littafin sa arba'un hadisin to wannan shi yasa abinda ake nema kai a wurin musulmi shine a kokarin fahimtar umarni ko hali ya fahimci wannan to ya nemi taimakon Allah ya yi abinda zai iya shikenan amma to ne to nan me hikimar da ta sa za a yi kaza me kaza me ba mutum ya fahimta to wannan zai iya jawo mutum shedan ya galaba a kansa ya kasa aikatawa duk da lokacin shari'a shar'antawa ya wuce amma lokacin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam hakan na iya jawo tsanani kamar yadda Aqra ibn Habis at-Tamimi yayi garaje Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya wajabta muku haji ya zabara ya ce a duk shekara ya Rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin haka ba yace ku saurara mana ku bari mana inda na tsaya da ku tsaya a nan yanzu da na ce eh duk shekara ai ba za ku iya ba kuma da ya zama wajibi kuma ba za ku iya ba saboda haka ku dinga bi sannu to har shi yasa ma ya hana su yawan tambaye-tambaye kamar maka ambata jiya kuma wannan na nuna cewa lallai wanda duk ya tsaya wajen kyautatawa mahaifansa to Allah zai rufa masa asiri duniya da lahira kaga wannan yaron ko wannan matashin bai taba tunanin arziki zai zo masa ta wannan hanya ba don dukiya ce wadda kimata na da yawa sosai to amma Allah ta'ala sai ya koro arzikin ta wannan hanya da baya taba tunani bai taba tunani ba arzikin ya zo masa to haka wanda ya bi Allah ya kyautatawa iyayensa kai hatta kyautatawa bayin Allah ma indai mutum ya kyautatawa to ya sani cewa kwanda sani cewa Allah ta'ala zai bashi maimako tun a duniya indai dan Allah yake yi bayan ku babban sakamako da Allah ta'ala zai bayar a lahira kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin kamar da Allah ta'ala yake dan haka kyautatawa tana da muhimmanci kuma tana da babbar gudumawa da take bayarwa wajen inganta rayuwar bawa ta duniyarsa da lahirarsa musamman ma ga mahaifa mahaifa ma musamman mahaifiya kuma ko da sun rasu akwai hanyar kyautata musu ta hanyar yin addu'a da yin sadaka da dukkan wasu ayyuka na alheri da za a yi misali in mutum yana da wadata ya yi musu hajji na tadawi ko umra ko yin wani wakafi na masallaci ko rijiya ko ta ciyarwa duk ana yin wannan kamar yadda kuma sada zumuncinsu idan akwai ƴan uwansu ƴan uwan mahaifan da ƙawayensu duka a kyautata musu to duk yana daga cikin kyautatawa mahaifiya ko mahaifi wani ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya Rasulullah hal baqiya alayya min birri abawayya shay'un abarruhuma bihi ba'da an yuwalliya aw tarwaya ba'da wafatihima akwai sauran kyautatawa da zan iya yi wa mahaifana bayan sun rasu bayan rasuwarsu akwai sauran birri kyautata musu zan yi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai infazu ahadihima ya ce as-salatu alaihima ya ce musu addu'a wa infazu ahadihima da kuma cika wasiyarsu in sun yi misali kaga wannan yanzu misali wannan zamanin da muke ciki wani za ka tarar mutumin kirki ne in ba a yi sa'a ba ƴaƴansa suna da nagarta sai ya wasiya cewa bayan mutuwarsa a yi kaza na alheri kamar kyautata ma wani ko ba da wata dukiya amma in ya mutu sai su ga hasara ce yin wannan rage dukiya ne sai su ki yanzu an zo ma hatta bashi ma in ba an tsananta abin nan ba wasu ba sa so a biya wasu ma ba sa son ainihin a biya wa mamacin bashi to ballantana kyautatawa irin ita to cika alƙawarinsu sannan wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima da sada zumunci wanda saboda su ne za a sada wannan zumunci to dukkan mutum yana yin wannan rayuwarsa za ta zama mai albarka mai dausayi kuma mutum yana nan sai ka ga cikin ikon Allah Allah ya rufa masa asiri duk wani abu da zai iya shigar da shi damuwa sai Allah ya kawo masa mafita sai ka ga Allah ya rufa masa asiri amma mutum ya yi abubuwa marasa kyau ya yi watsi da wa'ina al'amura masu muhimmanci da albarka ya bi son ransa kawai yana iya shiga tsakanika inda ba zai samu mafita ba irin mutanen da suke mayar da hankali akan kyautatawa matansu da ƴaƴansu suna burgewa amma sai biris da iyayensu sai biris da misali dangin iyayensu da zumunci ma baki ɗaya da ma duk wani rarraunar ana samu mutum ya zama kawai bai da wani abu sai ƙoƙarin burge iyalai ko burge jama'a amma janibin da ya wajaba a kansa ko kuma yake da muhimmanci bai damu da shi ba to wannan yake kawowa wani lokaci mutum ya shiga kakanikayi na karayar arziki ko shiga cikin wani bala'i mai tsanani kuma ya rasa agajin Allah Allah ya kyautata mana zukatanmu da yanayin to abin da ya faru kenan dai suka yanka wannan saniya amma fa da ke suka yanka saboda tsadarta to wannan ma dai ya nuna cewa ɗabi'ar su ta wannan sammatsi da yawan saɓani haka suka yi ta fama aka yi ta fama da su Annabi Musa alaihi salam bai rabu da wannan wahala da ɗawaniya ba har ya koma ga Allah domin ana cikin wannan gararan batta shekaru 40 kafin su fita daga wannan makuwar a sannan ne Allah ya karɓe shi da ɗan uwansa Harun alaihi salam to haka duk kuma aka ci gaba da tafiya da su to shi zaba za ka yi mamakin halayya ta sharri da busassun zukata da mugunta da duka irin ƙeta da za a ga suna yi ba a yau duk da dai akwai sauran bayanan na'am ci gaba
وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
wa is qataltum nafsan kutuna lokacin da kuka kashe wani rai faddara'tum fiha kuka yi turereniyan laifi akan wannan ran da aka kashe ay tahasamtum wa tadafa'tum kuka yi jayayya wayannan suna cewa ku ne ke da laifi na kashe wannan wannan suna cewa a'a ba mu bane ku ne jayayya ta yi tsanani wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun amma Allah zai bayyanar da abinda kuka kasance kuna ɓoyewa game da al'amarin wannan da aka kashe wato ma'ana an kashe mutum kuma an zo ana zargi a tsakanin juna shine dai wannan babban mutum da aka ambata a kissar ta baya an kashe shi ba a san wane ne ya kashe shi ba bi da biyatil hal bisa yadda aka saba babban mutum mai arziki sosai ko wani babban matsayi idan irin haka ta faru aka ji aka masa kisan gilla to ainihin wato za a cira asabiyul ittiham ya san tuhuma misali irin wannan ba zai rasa wa'anda suke mahasada ba da aka san dama babu shiri a tsakaninsa da su amma misali irin wannan zamani na siyasa da kuma wato kokawar mukamai da sauransu da wani lokaci za a ga akwai rashin jituwa tsakaninsa da bangarori da dama. Sai ga irin wannan ya faru, ana neman a alakanta wannan kisan da irin abubuwan da aka sani suna faruwa. To wannan shine ya zafafa buƙatar neman a raba gardama din ta hanyar wannan addu'a. Kaga kenan fa, wannan ya nuna sun tabbatar da Annabi Musa alaihi salam wato manzon gaskiya ne, kuma abinda yake faɗa musu daga Allah ne, tunda abinda suka rasa da za su yi sun zo sun ce masa yayi addu'a, kuma haka aka saba ko lokacin da suke cikin jarrabawa. Misali su Fir'auna, lokacin Fir'auna da jama'arsa, in aka sauka musu da wannan musiba ta tsaya din nan, ya cewa suke yi Musa ya musu addu'a, in sun samu sauki za su yi imani, an ɗauke su kaza sai su koma, haka aka yi ta yi. Duk Bani Isra'ila dai suna gani, har aka gama da wa'incan su ma aka zo dalilin dai Annabi Musa aka tserar da su, to sun san shi mazo ne na Allah, suka zo suka nemi ya musu addu'a. So, sannan aka ce su yanka saniyar madadin su fi kai tsaye, kuma suka yi ta wannan jayayya ko kuma ma'ana yawan tambaya. To faƙulna, sai muka ce idribuhu bi ba'daha, wato faƙulna idribuhu bi ba'daha, sai muka ce ku dake shi ko ku masa duka da sashen ita saniyar da aka yanka. A idribul qatila bi juz'in minha, wato saniyar da aka yanka, a yanki wani abu na namanta, wani bangare daga jikinta, a dake shi da ita, Allah ta'ala zai rayo shi. Fadriba bi juz'in minha, sai aka masa duka da wani bangare na saniyar. Kila a wata magana aka ce bi lisaniha, wato da harshenta ne, aw ajabi zanabiha, ko kuma ɗefin jelarta, wato takan gadon baya, fahayya, sai ya rayu. Inuka sai da yake cewa, kamar da manyan malamai suke cewa, ba buƙatar cewa ga ɓangaren da aka masa duka da shi, cewa dai kai wani ɓangare na ta ko'ina aka masa duka da shi zai yi, babu inda da buƙatar bayyana wannan ma da an bayyana shi. Kamar dai maganar itaciya bishiyar da aka hana Adam a.s. da matarsa su ci a cikin gidan aljannan, shi ma ba nassin da ya ayyana cewa iri kaza ce bishiya, iri kaza ce, abinda da aka sani kawai wata bishiya, ayyanawar ba ta da wani muhimmanci. To amma da aka yanki abinda aka yanka, ana dukansa da wannan tsokar ko wannan ɓangaren, fahayya, kawai sai ya dawo rayuwarsa da izinin Allah. Wa ƙala, ya ce, atalani fulan wa fulan libnai ammihi, wani da wani su suka kashe ni, ƴaƴayen baffansa, kalala ne shi bai da ƴaƴa, bare jikoki, kuma iyayensa sun mutu, kake nan gado ya koma na ƴan uwa. To ɗan baffa in ba mai imani ba ne, ainihin kaga alaƙarsa da ɗan baffansa ba wata mai ƙarfi ba ce da za ta dame shi, kuma ga dukiya tsubu mai yawa sosai da zai samu. Saboda haka suka yanke shawara kawai da a ce su bari sai ya mutu mutuwar Allah da Annabi, kamar da ake cewa su gaje shi, to ba sani ba ko ma su riga shi, to gara kawai su kashe shi yanzu, tunda su ne magadan su gaje shi, su ne magadan su gaje. Akan samu irin wannan makirci a wurin mutane marasa tsoron Allah, marasa zumunci, masu son duniya matuƙa, suka yanke cewa su kashe shi kawai in an gama makoki, an gama komai, an share tare da su, a ga dole a dawo a ce to dukiya ai sai a nemi magada, kuma to ba magada sai su, kenan sai su zo su hau kan dukiya abinsu. To sai Allah ta'ala ya fallasa su ta wannan hanya. Wa mata kuma da zai buƙata ta biya kawai, ya ce ga wanda suka kashe sai koma yi mutu, koma ya mutu shikenan fahuri mal mirasa wa kutila aka hana su gadan kuma aka kashe su dama a shari'ar mu ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ainin alqatilu la yarisu makashi bazai gado wanda dai yake kisa bazai gado ba irin wannan in mutun yayi to bai cancanci gado ba samsam wasu malaman jumhur suka ce kisan koda ne kuskure ne in dai shine ya zama sababin mutuwar mutumin to bazai gado ba wanda ka san anan dai babu maganar wato kisasi sai dai diya amma dai bazai gado ba wannan shine ra'ayin Shafi'i da wasu malamai da yawa amma Malik shi kuma yana ganin cewa a'a hadisin yana magana ne akan wanda yake san ganganci irin wannan wanda yake kisa da gangan to bazai gado ba amma wanda yake kisa na kuskure to shi zai gado a asalin dukiya amma diyyar da zai biya diyyar da za a hadu a biya masa to wannan bazai gado cikin ta ba sai dai sauran magada shi kuma da kaga ya tafi akai to amma su tunda kisan ganganci suka yi ko a shari'ar mu bisa ijma'i za a kashe su ne kisasan ko ba haka ba ko mutum nawa ne suka kashe mutum guda za a kashe su kisa na ganganci tunda kisa ne na ganganci ko ba su cancanci gado ba ka gani umila bi naqidi qasdihima am mu'amalance su da kishiyar manufar su manista ajala shay'an qabla awani o kiba bi hirmani wanda duk yayi gaggawa garajen gaggawar wani abu wai sai ya faru kafin lokacin sa sai a masa hukuma ba da haramta masa shi to duka dai wannan sai ya auku a kansu Allah kiyaye mu daga mummunar dabara kaga ba saba tunanin za a gane su ba shi yasa dukkan wani abu na ha'inci ko babba ko karami to Allah ya taimake ka Allah ya taimake mu baki daya kada mu yi shi domin ta inda mutum baya tsammani ma sai a kama shi sai Allah ya fallasa abin ba saba tunanin abin za a je a zo ba ko da ke abu ne wanda yake kan a wannan lokaci kan ba abu ne mai wato mamaki ba tunda Annabi Musa yana nan ai a ce ai irin wannan ai su kansu inda sai tunani ma ya kamata su ji tsoron cewa tunda manzo na Allah wanda ke Allah yana magana da shi ana yin wahayi ai ta yi kawai ma ko ba a taso da neman bukatar ba Allah ya sanar da shi me ya faru misali duk da cewa kamar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne kamar ku wa antum taktasimuna ilayya kuna kawo qararkin ku zuwa gare ni faruba ma an yakuna ba'dukum alhana bi hujjatihi li ba'din tayi wanin ku yafi wani iya kawo hujja a gaban shari'a fa'agadiya lahu ala nahi ma asma'u sai masa hukunci gurgurdan yanayin faman qadaitu lahu bihaqqihi fa huwa qidatun minan nari falyaqusha aw liyazarha aw kama qala sallallahu alaihi wasallam tayi mutun yazo ya fada mini ko ya kawo hujjojin da ba na gaskiya ba in masa hukunci a bisa yadda naji saboda Allah baya yi wa manzo Allah wahayi cewa ga mai gaskiya ga mai ƙarya saboda ai koyi da shi a shari'a wanda suka zube ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shaida ake amfani da ita kawai albayyinatu ala al-mudda'i wal yamin ala man ankara to tayo suna tunani irin wannan ne yasa suka yi ala kulli halin dai basira su ta bace sai suka yi kuma aka kama su qala ta'ala Allah ta'ala yace kazalika to irin dai yanda aka rayar da shi wannan kaga wata aya ce nan ma wata hujja ce nan ma Allah ta'ala ya bayyana musu kuma bayyana wa duniya irin yadda aka rayar da wannan mamaci bayan ya mutu ayyuhi Allahul mauta Allah zai raya mamata wa yuriikum ayatihi kuma ya nuna muku ayoyinsa kuma yana nuna muku ayoyinsa ay dalaila qudratihi Allah yana nuna muku ayoyinsa wato dalilan ikonsa mutum ya mutu da dadewa amma sai a tashi shi kamar yadda aka baiwa Annabi Isa alayhi salam mu'jiza wa uhyil mauta bi iznillah ko mutum ya shekara 1000 ko 1000 nawa in ya zo kabarin sa ya addu'a lokaci ɗaya kawai sai a ga mutumin ya tashi ba wani bata lokaci aka Allah ya masa wannan mu'jiza, to Allah yana nuna muku ayoyinsa, la'allakum taqilun, domin ku hankalta, ko ku hankalta ma'ana domin ku hankalta. Fata'lamuna anna al-qadira ala ihya'i nafsin wahida ba'da mautiha qadirun ala ihya'i nufusin kathira. Ku gane cewa wanda yake da iko akan raya rai guda ɗaya bayan mutuwa, bayan mutuwar sa, to yana da iko akan raya rayuka da yawa. Wannan manuniya ce, wannan tunatar da ku akai. Fatuminuna bi irsali rasulin minal ummiyin al-arab, saboda haka sai ku ba da gaskiya akan aiko manzo da Allah ta'ala ya cikin larabawa wanda ba su da littafi. Ka san daga cikin abubuwan da suke ta jahayya a kai, wai ai larabawa ba su da littafi kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam. Su larabawa ummiyai ne, ba su da littafi, ba su da ilimi. Shi ilimi dama kawai a zuriyar banu isra'ila ne, tun daga annabi Musa alaihi salam, annabawa da yawa an saukar da littattafai kamar zabura, injila, attaura ma kafin nan, attaura, zabura, injila. Sai akwai wasu ma da ba a bayyana ba, annabawa manzanni da yawa, saboda haka sun gaji ilimi, su ne ahlul kitab. To amma su larabawa ba su da wannan gado na ilimi na littafi, da haka su yanzu ba su yadda ba a ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake a ɓangaren ummiyai wai shi ne manzo ba a cikinsu ba, saboda haka suka ƙi yarda, duk da cewa sun karanta altifansu. Hassada ta haɗu da girman kai da son duniya, duka suka yi inkari. To shi ne aka nuna musu, in suna ganin kamar al'ummar larabawa ta mutu ba ta da tasiri, da Allah yana rayar da matacce ma ya zo ya rayu kuma, ko ba haka ba? Wani sahabi Abu Razayn al-Qalqayli radiyallahu anhu yake cewa, ya Rasulullah, kaifa yuhyillahu al-mauta, ya Allah ke raya mamata. Sai manzo Allah ya ce masa, hal mararta biwadin mayyitin summa mararta alaihi wadin akhdar, yace bada nuzulil matar, yace ya Allah ke raya mamata. Sai yace masa, shin ka taba wuce wani wuri wanda ya riga ya bushe ba komai, ya bushe karab ba ciyawa ba komai, amma bayan wani lokaci inda muna ta sauka ka dawo ka ga ya cika da ciyayi da komai da komai? Yace ina ganin wannan malaci. A to ai wannan kamar misalin raya mamatan kenan. To kaga ta salo daban-daban, ta fuska daban-daban, ta sura daban-daban, Allah ya yana nuna bayinsa cewa zai tashi mamata domin su hankalta su yi imani. Wanda kuma da bai isa ba, tunda Allah shi ne sarkin da ya isa, sai ya sa ya zama isashe, ko ba haka ba? Yawwa, don haka duk wannan jayayya da taurin kai duka ba abu ne wanda ya dace su yi shi ba. To shi ne ake ta jan hankalin waɗanda suka rayu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga banu Isra'ila, cewa kada su sake maimaita irin abin da kakanninsu suka yi. Kuma ya zama darussa kuma ga al'ummar musulmi, domin duk abin da aka faɗa cikin Alƙur'ani dangane da banu Isra'ila, to darussa ne na ainihin kashedi da hannunka mai sanda da nusarwa ga wannan al'umma. Idan san duniya, idan hasada, idan girman kai da jiji da kai ya jawo Allah ya juya musu baya, ya yi fushi da su, to fa idan kuma musulmai, Allah ta'ala yana faɗa mana, idan muka yi irin wannan, irin wannan zai za ta same mu. Kuma haka abin da ke faruwa kenan. Allah mana da dafi. Na'am, kuma kasa tulu.
Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal-hijarati aw ashaddu qaswatan. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
نعم، summa qasat qulubukum, sannan zakatanku sai suka bushe. Ayyuhal yahudi, ya ku yahudawa, su yahudawa kamar da ake tananatawa suna da busassun zakata, dabi'u karkatattu, ay salibat an qabulil haqq, zakatan naku sai suka bushe, suka daskare, suka yi tauri a barin karbar gaskiya. Min ba'da zalika, bayan abinda aka ambata, ay almaskuri min akhbarikumul madiya, wato abinda aka ambata na labaranku da suka shudi. Alqur'ani ya bayyana abubuwa da yawa na daga halaye da dabi'u na kakannin nasu, wa'anda allati la yumkinu li ahadin an ya'rifaha illa bi wahyin min Allah, abinda ba zai yi wani ya iya sanin wa'annan labaran ba sai in ta hanyar wahayi ne daga Allah. Mimma yadullu ala anni rasulullahi ilaikum wa ila jami'in nas, abinda ke nuna cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah zuwa ga gare ku da dukkan mutane. Dama Allah ta'ala lokacin da aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiko shi ne zuwa ga dukkanin duniya. Su Yahudawa suna cewa wasu su ce ba shi ba manzon Allah bane samsam, wasu kuma su ce a'a manzon Allah ne amma ilal ummiyin kawai, manzon Allah ne zuwa ga larabawa kadai marasa ilimi. Amma su masu ilimi kam ba banda su, su ba sa cikin wanda Allah ya aiko shi zuwa gare su. Su suna jiji da kai, wato suna ji da iliminsu, iliminsu ya wadace su. Kamar yadda aka rawaito, akwai Al-Alusi mai tafsirin Ruhul Ma'ani yake ambatawa a ƙarshen Suratu Fussilat, wai wani ɗan falsafa, jagoran falsafa Sokrat a zamanin annabi Musa, aka ce da shi annabin Allah manzon Allah Musa ya bayyana, ka je ka yi imani ka samu ilimi a gurinsa. Sai ya ce ai mu ma'abuta sani ne, ba ma buƙatuwa zuwa ga wani mu. Ka gani, wai su ba sa buƙatuwa, iliminsu ya wadatar da su, iliminsu na falsafa, iliminsu na wayo da basirar duniya, da haka wani manzo kuma zai je ya bi shi. To kaga duka wannan ruɗi ne wanda shaitan ka ruɗi mutane irin waɗannan. To su ma Yahudawa abinda ya samu waɗansu su kenan, mafi yawansu ma. To shi ne Allah ta'ala ya ce sannan zakatanku sai suka bushe bayan duk bayanan da aka muku, duk wa'azin da aka muku, duk jan hankali da aka muku. Fahiya, zakatan naku sun zamanto kalhijara, kamar duwatsu fil kaswa, a wajen tauri da boshewa. Aw ashaddu kaswa, sun mafi wato duwatsun boshewa, wato tsanani tauri. Aw din nan ba ta shakka ba ce, domin a magana Allah ba magana babu awo li shakki, ko dai ta zama bi ma'anar wawu ko kuma bi ma'ana bal lil idrab, wato kamar a ce fahiya kal hijarati wa ashaddu kaswa, ko kuma bal ashaddu kaswa. Kaman wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, sai muka aike shi Yunus zuwa ga mutum 100,000 ko ma sun wuce haka. To Allah ne zai ce ko ma, ai shi kan ya san yanda lamarin yake ko. Ila mi wa arsalnahu ila mi'ati alfin wa yaziduna, ko kuma bal yaziduna, ma'ana 100,000 da wani abu ake nemi, ba ko ba, don wannan shakka ta wanda bai sani ba ne, game da Ibn Kasir ya waja. Wa inna min al-hijarati, domin lalle cikin duwatsu, lama ya tafajjaru minhu al-anhar, akwai duwatsun da koren muke buga daga cikinsu. Akwai inda duwatsu suke, sai ga ruwa yana ɓulɓulowa, yana kwararowa daga cikin wannan dutse. To kaga ko da yake yana da tauri, amma kaga alheri, albarka ai ta bugugo ta bijiro ta fito daga cikinsa. Kaga akwai ma'anar taushi da rahama da sanyi da amfani kenan a tare da wannan wato dutse. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu alma, cikin su akwai wanda zai tsage duwatsun wanda zai tsage ruwa ya fito daga cikin sa koda bai zama korama ba da yawa ko a rijiyoyi da ake tonawa sai ga gaba an fasa wani dutse da kyar sai ga kuma an aske da ruwa kamar su suka tantso an fasa an tona an yi komai amma sai sharri duk wa'azi da aka duk yadda aka joya babu alheri wa inna min hala ma yahfidu min khashyatillah kuma lalle cikin duwa sun ma akwai dutsin da ke gangarowa daga sama zuwa ƙasa min khashyatillah saboda tsoron Allah wato Allah ya saka ma waɗannan duwa sun su ma su riska su gane cewa Allah yana da girma wanda Allah ta'ala ce law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah da alqur'anin nan mun saukar da shi ne akan wato dutse to da ka gan shi yana tsatsagewa wato yana ainin mutasaddi'an yana tsatsagewa khashi'an ya kuma ladabi ya kankan da kai ya rusuna yana tsatsagewa saboda tsoron Allah to amma ga shi zukatan kafirai musamman ma irin su ahlul kitabi yahudawan nan zukatan su ba sa rusunawa ba sa karbar wa'azin abinda ke nuna zukatan nasu sun fi tauri sun fi bushewa da daskarewa fiye da ainihin dutse to shine cikin duhatsu akwai wanda yake gangarowa in kashe Allah saboda tsoron Allah ba abu mamaki bane Allah ya saka wa dutse tsoron sa ko ba haka ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu face ne tsarkakewa ga da godewa Allah subhanahu wataala ko ne dai ba ku riskar wannan saboda haka akwai tasbihi akwai girmamawa wanda duwatsu suke yi da sauran halittu ba sai ɗan adam kadai da aljanu ko mala'iku ba saboda haka a duwatsu ma akwai waɗanda suke akwai dausayi akwai albarka akwai taushi akwai rusunawa ga ubangiji amma wato ku wa qulubukum la tata'assaru wa la talin amma zukatanku ba sa wato ta'sirantuwa da wa'azi wala talinu ba sa laushi wala tashu ba sa rusunawa ka duba tarihin wato yahudawa wato dadadde da na yanzu da ni da na yau ma irin yanda suke ainihin cike da tarihi na rashin tausayi rashin tsoron Allah sharri ga ƴan adam baki daya nazariya iri daban-daban ta dammara ƴan al'ummar duniya babu irin wanda ba su yi ba babu tsoron Allah duk wani sabon Allah kokari suke su zamanantar da shi su ainihin mayar da shi bayan halatta shi ma su mayar da shi cewa zakewa a cikinsa shine wayewa shine ci gaba duk wani abu na danne ainihin marasa ƙarfi da zalunci kamar harkar riba da rashawa da wasu abubuwa irin waɗannan duka su suka shaharar da shi a duniya fiye da kowa tsafi wannan tsafe-tsafe ƙazaman tsafe-tsafe mafi munin tsafe da duniya ta sani yahudawa ne suka ainihin bunƙasar da shi akwai wani babban malami Dr. Umar al-Ashkar a ƙasar Kuwait shekarun baya ya yi jerin gwanon an sotifai da yawa to akwai littafin da ya rubuta wato tarihin tsafi da kuma yanayin rufa'ido da damfara da sauransu to ya ambata irin wani kuma tabbataccen al'amari ne ka duba kuma misali irin yadda suka shirya cewa za su gurɓata matasan duniya su saka su harkar wasanni lalacewa da zinace-zinace da sauransu abubuwan da muke ganin su ba buƙatar tsawaitawa to duka wannan aka ga bushewa zuciya ne dan adam wanda yake asalinsa mai ilimi ne na addini kuma ba a yanzu haka sun san addinin na Allah abinda yake cewa ba wannan din bane amma tsananin bushewar zakatan ne in aka zo kuma filwaki rashin tausayi wajen halakar da mutane kashe mutane su ne suke jagorantar fikira ta kirkiran makamai na kare dangi dangogin guba iri-iri ta halaka bil'adama da ma talikai ko ba haka bane kuma sun sha amfani da irinsa kuma suka kangarar da wasu ka dora wasu jinsunan da ba su ba ma akai kuma ka duba yanzu misali irin kamar kasar nan ta Palestine yanzu tunda aka kafa kasar Isra'ila shekara ta 1948 wanda zalunci ne da ake ta yi a wannan gurin ko kafin nan ma dama ana yi amma tun daga lokacin da aka kwace musu wani bangare na kasar su mai muhimmanci kuma mafi muhimmanci ma ake ta zalunta su har zuwa yau a yau din nan irin yadda ake ta ragargazar mutane da tsofaffi maza da mata da yara kuma dama al'umma matalauciya abubuwa dai da ake yi wanda duniya ma za ka yi mamakin yadda ana ji ana gani kuma amma dai abin kawai an saka ido kuran sai dai yadda suka ga dama suke yi saboda sun riga sun gama haɗe ko'ina tattalin arziki nasu ne ƙarfin soja nasu ne ƙarfin ilimi na kimiyya da fasaha nasu ne siyasar duniya a hannunsu take saboda haka yanzu ya zama wanda suka tausayawa shikenan wanda ba su tausaya masa ba shikenan sai su yi yadda suka ga dama da shi kusan haka duniya take to wannan duka tabbaci ne na abin da Allah ta'ala ke faɗa mana cewa zukatansu sun bushe kuma a bushen suke sai dai fatan mu ga Allah madaukin sarki Allah madaukin sarki ya tsare mu amma dai hakikar ita ce ba su gagari Allah ba kuma Allah yana da irin nasa hikimar cikin dukkan waɗannan al'amura ba wai san fi ƙarfin Allah ba ne ba ba su gagari Allah ba kuma ba Allah wato abinda suke yi bai faku a barin Allah ba Allah yana ji yana gani inna rabbaka labil mirsad Allah yana jiran dukkan wani fajiri yawwa abinda ya musu tanaji a ciki yawwa azabar jahannama jaza'an wafaqan nan na jiran sakamakon da yayi daidai yawwa da dukkan fajircin wani fajiri shi yasa Allah ta'ala ya ce wamal lahu min ghafilin amma ta'malun amma fa Allah ba marafkani bane a bari abin da yake aikatawa duk zalunci da ake a duniya zalunci na jini zalunci na cin mutunci zalunci na dukiya zalunci ta kowane bangare wanda ake yi wa al'ummomi a dukkule da wanda ake yi wa ɗaiɗaikun mutane komai kankanta ko hararar wani da wani zai yi Allah yana sanin cewa akwai shi kuma an ba sasanta a duniya ba sai Allah ya rika da mu saboda haka bushewar zukata su saba wa Allah su sa a saba wa Allah su bude kafofi a saba wa Allah sannan su zalunci bayan Allah su zubda jina nasu da Allah yana kallon su akwai ranar da zai kama su zai kama su akhza azizul muqtadir kamu na mabuwayi mai cikakken karfi mai cikakken iko ran da duk aka kama wanda aka kama duk fajirin da Allah ta'ala ya kama shi a daidai wannan lokaci aka ce mala'iku kuzufan wallo suma jahima sallu suma fi sajdatin zar'a sauna zira'an faslu ko to wannan ainihin ƙarya kuma ta sha ƙarya kenan har abadin abada a cikin azaba da mayatar da bata da misali a wannan lokaci ne za su yi nadamar dukkan abin da suka yi na zalunci da rashin biyayya da kangare wa Allah subhanahu wataala roƙon mu ga Allah madaukin sarki shine ya ƙara mana haske na imani da shari'a da riko da alqur'ani da tafarkin manzo sallallahu alaihi wasallama mu samu damar kaucewa dukkanin wani tarko da waɗannan mayagun mutane masu gosassan zakata suke ainihin shimfiɗawa domin kama mu Allah ta'ala ya tsare mu da tsarewarsa kuma an mana bishara dama cewa duk sharrinsu duk makircinsu har ranar tashin kiyama akwai waɗanda ba za su iya ɓatarwa ba to muna roƙon Allah ta'ala ya saka mu al'umman mu da zuriya da sauran ainihin mu'minai Allah ya mana afuwa ina za mu tsaya saboda lokaci ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا ولي الإسلام عليه مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه ونعوذ بك اللهم من الكفر والفقر وزلم القبر لا إله إلا أنت ونعوذ بك اللهم من الفتن ما ظهر منها